Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar, sai kuma ta Alfa Radio a Kumasin Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da Lisali Shehu Ashaka zan gabatar. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yadda gwamnatin Kaduna ke tsara bude wajajen ibada a Jamhuriyar Nijar, kuma likitoci ne ke so a kula da su a yayin da suke aikin yaki da cutar coronavirus. Zamu leka jam'iyyar APC don jin sabon korafi akan mulkin shugaban jam'iyyar Adam Ochomoni. Muna dauke da shirin nan na daina shan kwaya, sai kuma sharhin jaridun Najeriya. Amma duk sai kun saurare cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum. Dubban masu zanga-zangar adawa da nuna wariyar launin fata a sassan duniya sun bazama a titunan biranen Roma, Berlin, London da kuma Paris. Yayin da wasu masu zanga-zangar sun harzuka ne sanadiyar mutuwar George Floyd, ba American nan dan asalin Africa da ya mutu bayan da wani dan sanda ya danne wuyansa a birnin Minneapolis. Wasu a kasashen Turai sun yi boran ne domin an so sa musu inda ke musu kaikayi. Wato kan yadda ake fuskantar irin wannan matsala a nahiyar ta Turai. A birnin Roma, dubban masu zanga-zangar sanye da ababen rufe fuska sun dunguma a wani fitaccen dandali a jiya Lahadi, wanda wannan shine karan farko da aka fara gudanar da zanga-zangar adawa da wariyar launin fata a birnin. A London ma, dubban masu zanga-zangar ne suka bazama a titina, wasu kuma a kofar ofishin jikadancin Amurka. Duk da cewa jagororin gangamin sun ce muradin su shine su yaki da matsalar nuna wariyar launin fata a Burtaniya. To a nan Amurka kuwa, ɗaruruwan masu zanga-zangar ne suka taru a kusa da fadar White House da ke nan birnin Washington, inda aka gudanar da gangami a rana ta 10 kan matsalar wariyar launin fata da kuma yadda 'yan sanda ke cin zalin jama'a, wani abu da ya kai ga mutuwar George Floyd. Da yawa daga cikin masu zanga-zangar sun yi tattakin ne a jiya Lahadi a gefen wani rukunin shagunan kasuwanci da aka wa lakabi da Black Lives Matter, wato rayukan baƙaƙen fata na da muhimmanci, wanda ba shi da nisa da fadar ta White House. Gabanin hakan dai, a jiya Lahadi, shugaba Trump ya shiga shafin Twitter ya ce, ganin yadda aka gudanar da zanga-zanga cikin lumana a ranar Asabar, ya ba da umarnin a fara janye jami'an tsaro na musamman 5,000 daga birnin na Washington, wanda aka jibge su domin kwantar da tarzoma da taso a makon da ya gabata. Sama da mutum 10,000 suka fita zanga-zangar lumana a ranar Asabar a birnin na Washington, yayin da a jiya Lahadi ba a ga wani abu da ya nuna alamun tashin hankali ba. To kuma mun Amurkan sun ba waɗanda suka fita zanga-zangar shawara da su je su yi gwajin cutar COVID-19 bayan sama da mako guda da suka kwashe suna yin tattaki tare da yin cuɗanya da juna. Gwamnan jihar New York, Andrew Cuomo, ya ce za su buɗe wasu sabbin cibiyoyin gwajin cutar guda 15, inda ya kira ga waɗanda suka shiga zanga-zanga da kada su ɗauki abin da wasa. Haka zalika, hukumomi a biranen Atlanta, San Francisco da Seattle duk su ma sun yi makamancin wannan kira ga jama'ar da suka fita zanga-zanga da su je su yi gwajin cutar ta coronavirus. A dai Litinin ake sa ran sama da mutum 400,000 za su koma bakin aiki a New York, birnin da ya fi kowanne yawan jama'a a Amurka, wanda wannan shine zangon farko na maido da al'amuran yau da kullum a birnin. Haka zalika, wannan zai zamanto karo na farko ga jama'ar da za su dunguma zuwa tashoshin jiragen ƙasa a cikin wata uku da aka kwashe ba a fita. Sai dai dubban gidajen cin abinci da ke birnin za su ci gaba da kasancewa a rufe akalla zuwa ƙarshen wannan wata. Wakili na musamman da Amurka ta naɗa kan sasanta rikicin Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ya gana da shugabannin Taliban a Qatar, inda suka yi bitar matsayin da aka cimma kan zaman lafiya tare da ƙungiyar mai tada ƙayar baya. Ana sa ran wannan yarjejeniya za ta kawo ƙarshen gumman shekarun da ƙasar ta kwashe tana fama da rikici, yayin da yake ƙarin haske kan wannan zama da aka yi a jiya Lahadi a birnin Doha. Kakakin kungiyar ta Taliban ya ce wakilin Amurka na musamman Khalilzad ya samu rakiyar General Scott Miller, wanda shine komandan dakarun Amurka a Afghanistan. Kakakin kungiyar ta Taliban a ofishin kungiyar da ke Doha, Suhail Shahin, ya wallafa a shafin Twitter cewa bangarorin biyu sun amince da a hanzarta sakin fursunoni sannan a fara sulhun cikin gida, baya ga wasu batutuwa da suka shafi abubuwan da aka amince cikin yarjejeniyar. A dai lokacin bukukuwan sallah karama ne Taliban da gwamnatin Afghanistan suka cimma wata yarjejeniyar tsagaita wuta wacce ta kare a ranar 26 ga watan Mayu. Sai dai tun bayan hakan kuma har-haren da ake kaiwa Afghanistan din sun kazanta, lamarin da ya sa makon da ya gabata dakarun Amurka suka kaddamar da wasu har-haren sama domin dakile waɗanda mayakan Taliban ke kaiwa akan dakarun Afghanistan. Dumbin 'yan ciranin ƙasar Mali da suka makale har na tsawon wata uku a Nijar saboda rufukan iyakoki da aka yi sanadiyar cutar COVID-19 sun koma gida. A farkon makon nan ne hukumar da ke kula da 'yan ciran ta duniya ta samu damar mayar da mutum 179 zuwa Mali, waɗanda aka ajiye su a wasu cibiyoyin hukumar da ke yamai da birnin Agadez a Nijar. Cikin makonni biyu da suka gabata, hukumar da ke sa ido kan masu ƙaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi nasarar mayar da wasu 'yan ciran 43 zuwa Burkina Faso, sannan ta mayar da wasu 58 zuwa Jamhuriyar Benin. Ministan harkokin wajen India ya ce ƙasarsa da China za su cimma wata matsaya cikin lumana game da takaddamar kan iyaka da ta kaure a tsakaninsu. Ministan ya bayyana hakan ne a jiya Lahadi, kwana guda bayan da kwamandojin ƙasashen biyu suka yi wani zama domin samar da maslaha game da rikicin da suke yi da juna a yankin Himalaya wanda aka kwashe wata guda ana yi. A dai watan Mayun da ya gabata, jami'an ƙasashen biyu da ke sintiri a gabashin yankin da ake kira Ladakh mai muhimmanci ga ɓangarorin biyu suka samu sabanin da ya kai ga aka yi fito na fito, yayin da jami'an India ke zargin takwarorinsu na China da shiga yankinsu tare da kafa tantuna. China ta musanta wannan zargi.
Madalla, biyo bayan sasauta dokar zirga-zirga da gwamnatin Najeriya ta yi da kuma akasarin jihohi suka aiwatar da hakan, jihar Kaduna na daga cikin jihohin da dokar ta fi tsauri don matakan yaki da coronavirus. Isa Lawal Ikara, Jamuji.
Ganin yadda wasu al'ummar jihar Kaduna ke ta mamakin ganin gwamnatin tarayyar Najeriya ta buɗe ƙasa don a yi ibada, amma jihar Kaduna ta ce lokaci bai yi ba tukuna. Ya sa gwamnatin jihar Kaduna ƙarin haske a kan abin da ya sa buɗe guraren ibadu a jihar Kaduna ke ɗaukar lokaci. Aƙalla dai makonni 12 kenan aka ɗauka kulle a jihar Kaduna ba tare da zuwa wurin ibada, musamman dai sallar Juma'a da kuma coci-coci na ranar Lahadi ba. Wanda hakan ya sa yanzu haka gwamnatin jihar Kaduna ta kira dukkanin malamai domin duba da yiwuwar ganin an koma gurin ibada kamar yadda aka fara a sassan wannan ƙasa. Malam Abdalla Yunus Abdalla ɗaya ne daga cikin masu taimaka na musamman a ofishin taimaka wa gwamnan jihar Kaduna akan harkokin kafafen yaɗa labaru, kuma ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da tarurruka da kuma shirin buɗe jihar Kaduna da ake ciki yanzu.
Shugaban ƙasa abin da ya ce shi ne cewa su ma yana shawartar jihohi su je a matakinsu na jihohi su duba matakan da za su ɗauka domin buɗe waɗannan kasuwanni da wuraren ibadu da sauransu. Kuma haka duba gwamnatin jihar Kaduna a ranar Alhamis ta zanta da sarakuna, shi wanda shi mai girma gwamnatin jihar Kaduna shi ya jagoranci wannan, sannan kuma shi sakataren gwamnati shi kuma ya jagoranci tattaunawa da malamai, kwamishinan kasuwanci da kirkire-kirkire kuma ya zauna shi ma ya zanta da shi kuma shugabannin kasuwanni. Saboda an ka duba za a ga cewa wata wurin biyu da sauransu aka yi yankun a yi garaje kawai a buɗe kasuwannin nan da wuraren ibadu, sai zama na cewa wahalar da aka sha a baya duk ya zama a banzaki.
Malam Abdalla, kun ji korafin da wasu ke yi cewa duk da rufe Kaduna ana ta mamakin yadda ake ganin adadin kuma mutanen da ke kamuwa, musamman 'yan kwanakin nan da ka ji 10, 19, 20?
Abinda mutane ba su gane ba, jihar Kaduna dama tuntun ta fitar da sanarwa ma'aikatan lafiya ta ce kwanan nan za a ga alamar cewa adadin mutane yana ƙaruwa domin saboda tana gwajin ne sosai. Sai yanzu ta buɗe wuraren gwaji, sannan tana gwajin maimakon da wanda in mutum ɗaya ya kamu shi ne za a bi wanda suka yi mu'amala da shi, yanzu gwajin ake sosai.
Yanzu haka dai wasu daga cikin malaman da suka halarci wannan ganawa da gwamnatin jihar Kaduna sun dawo da yakinin cewa suna ganin akwai yiwuwar a buɗe gurin ibadu a cikin wannan mako da za mu shiga.
Sunana Ahmad Abubakar Mahmud Gumi, kuma wannan taro da aka yi na malaman addini ana so a ji ra'ayinsu game da buɗe masallatai da coci. Muna fata din abubuwa sun tafi yadda suke haka, insha Allah muna da fata nan da sati ne a buɗe.
Sunana Rabi Abdullahi, ciyawa na fitiyar Islam da jami'ar Kaduna. Iya alhamdulillah, mun samu kyakkyawar masaya gwamnati na farko, duka za a fara harkoki na sallah tun daga Hamsin Salawatu zuwa sallar Juma'a. Insha Allah za a fara, amma akwai ka'idoji da aka bada, muna fatan Juma'a zuwa fara sallah insha Allah.
Rabbaran Joseph John Hayab shine shugaban kungiyar Kristoci ta Nigeria reshen jihar Kaduna Kan kuma shi ya jagoranci Kristoci wajen wannan taro.
To mun samu fahimtar juna sosai a wannan taro wanda ya nuna mun ma kusa shiga daki nan ba da jima ba za ku gurare ba da amma ba zai yuyu ba domin musu abubuwan da ya kamata mu gyara su. Allah ya so ya yarda nan da kwanaki kadan zamu gyara su kuma Lahadi Juma mai zuwa ko kuma Lahadi mai zuwa jama'a za su ga mun kuma wurin ibadan mu.
Ni ne Yusuf Shaya Jamfalan. Akwai alkawarin cewa za a bude wuraren ibada sannan akwai waɗansu sharruɗa waɗanda za a kiyaye wanda an danka mana na waya mu samu mabiya ne musu bayani tun ma kafin gwamnati ta fito da sanarwa.
Jihar Kaduna dai ita ce jiha ta farko a arewacin Najeriya da aka fara rufe ta tun bayan barkewar cutar corona wanda mai yiwuwa kuma wannan ne yasa mutane suka kagara danganin sun fara fita don fara walwala. Duk kuwa da yake gwamnatin jihar Kaduna ta riga ta ware wasu kwanaki uku a makon da ake fita don nemo abin da al'umma za su ci. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
An gaishe ka na Ikara. Jamhuriyar Niger wakilin mu Sulaimu Muni Barma ya ba mu labarin bukatar likitoci na a rika kula da walwalar su a daidai lokacin da suke himma da yaki da cutar annobar coronavirus.
Alkaluman da hukumar kiwon lafiya ke fitarwa a kowace rana a Jamhuriyar Niger na nunin yawan waɗanda suka harbu da kwayar cutar corona na ƙara ja da baya a wannan ƙasa yayin da dai bangare adadin waɗanda suka warke ke cirawa sama a kullumin sabanin yanayin da aka shiga a ranakun farkon bullar wannan annoba inda wancan lokaci fargaba ta mamaye zakatan al'umma sakamakon lura da yadda kwayar cutar ke yaduwa. Sakataren kungiyar kwararrun likitoci ta St. Famed Dr. Ila Alasan ya bayyana gamsuwa da abin da ya kira cigaban da aka samu.
Lalle mun fara ganin abin ya fara ragewa tunda in kuna tunani lokacin da abin ya fara akwai lokacin da a sati guda an samu kamar mutum kusan guda 200 da aka wai gari yau mutum 38 ne suke nan suna shan magani a likita daban-daban. In kuka dauki ranar jiya mutum uku ne suka bayyana wanda ke da wannan ciwo kenan sai mu ce lalle akwai cigaba an tuka a wannan kokowa da ake da coronavirus. Mai ba wai ciwo ne ya tsaya ba mai abin yayi dama don kenan muna amfani da wannan dama mu ce mutane a yi hatara kenan matakan nan da anka ginyata wanda ya kamata mutane su respecte kenan mutane su amfani da su don a kare kamuwa da wannan ciwo.
Gwamnatin Niger a jerin sanarwar da ta fitar a yan kwanakin nan ta yaba da nasarorin da aka samu a kokarin murkushe wannan annoba abinda ake dangantawa da dagewar ma'aikatan kiwon lafiya a kowane mataki. Saboda haka kungiyar St. Famed ta yi kiran hukumomi akan maganar kyautata rayuwar likitoci.
Ka ji ana cewa fa a aika soji da yunwa yayi yaki. To mu da yunwa mun ka taimaka yaki kuma yakin nan muna sararan mun ci wannan yaki. In kuna tuni nan da shekara guda da rabi da muke tura Congress akwai korafe-korafe wanda muka kawo ma gwamnati muna sa ran a yi amfani da wannan dama a shafe mana hawayenmu. Akwai ma'aikata ma wanda an ka ɗauka su 250 tun cikin watan November na 2019 suke nan suna aiki ba su da albashi kuma suna daga cikin wannan gestion ta wannan ciwo kenan ya kamata mutane a samu a biya su albashinsu ba wani abu ne wanda ya taka karya ba kenan ana iya samu a yi amfani da dama domin a shafe mun hawaye mu.
Likitoci da dama ne aka bayyana cewa sun kamu da cutar COVID-19 a washegarin barkewar wannan annoba a Niger abinda yasa shugaban kasa Isu Muhammadu a jawabinsa na watan Afrilun da ya gabata tabbatarwa likitoci cewa gwamnatinsa za ta kare su daga hadarin harbuwa da kwayar wannan cuta sannan ya sha alwashin samar da karin ma'aikata da kayan aiki har ma da matakan inganta rayuwar likitoci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
A gaishe ka Sule da dimbin masu sauraron mu da ke sauraron shirye-shiryen mu a kullum sau hudu a wuni.
Gabanin zaben kudu gwani na jam'iyyar APC don zaben gwamnan Edo da Ondo
wasu manyan 'yan jam'iyyar sun buƙaci shugaba Buhari da ya zuba ido kan shugaban jam'iyyar Adam Shebule da suka ce salon mulkinsa na haddasa wa jam'iyyar cikas. A taron manema labaru a Abuja, tsohon mai binciken kuɗi na narkakkiyar jam'iyyar CPC, Kaftin Bala Jibril ya nuna fargabar nasarar jam'iyyar nan gaba. Matukar ba a samu sauyin manufofin Oshimule ba.
Wata jam'iyya ce ta fara yi ko ta taɓa yin online registration, rijista na shiga cikin jam'iyya ta kafar yanar gizo, wata jam'iyya ce ta fara yi. Kuma in an ce tamun ta yi, yaushe ta yi, yaushe ta yi ba da sanarwa za ta yi, ta wani portal aka yi har za a zo a ce. To in aka kawo wani rijista wanda ba ta zama ta ƙwarai ba, to wannan yana so ya kawo mana rudu, yana so ya sake kada mu zaɓe. To wannan muna gaya wa shugaban ƙasa, muna gaya wa leader na jam'iyya, wato shi Chief Bola Ahmed Tinubu, ya fasan cewa wannan mutumin yana so ya kai mu ne ya baro. Ba mu san mai ajandarsa ba, amma duk abin da yake take-taken sai ya lalata jam'iyyar APC. Dan haka mu kuma a tunaninmu shi mai gida shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ɗaya daga cikin abin da zai bari na tarihi shine a kansa aka fara yin maja na jam'iyya, kuma a kansa aka fara neman tsaida adalci a cikin jam'iyya. Tunda shi ya sha wuyar jam'iyya din akai ɗaya, akai biyu, akai ta canje-canje, sai da yanzu aka zo aka taru akai wannan maja, tukun muka kai labari. To ya kamata a ce ya bar abun da wasu ma za su shiga a sake ci gaba da cin zaɓe a cikin jam'iyya. In ko ba haka ba, wallahi yana tafiya, jam'iyya ta rushe. Mu da muka ba da rayuwarmu, muka ba da dukiyar da muke da ita, muka yi duk abin da za mu iya yi, ba za mu samu madafar da za mu sake takawa mu hau mu shiga zaɓe ba.
A ra'ayin Kaftin Bala Jibrin kenan. Ibrahim Masari shine sakataren walwala na jam'iyyar da ke kan gaba wajen kare mulkin na Oshimule.
Tana da mai girman shugaban ƙasar tarayyar Najeriya da ya shiga ya sa baki ga wannan darura kada wannan 'yan tsaron mutane su zo tarwatsa jam'iyyar APC.
Masu sauraro kar a sha'afa, kuna sauraron shirye-shiryen nan na musamman daga Option sashen Hausa da ke Abuja. Kamin mu ci gaba a shakata da wannan.
Ya kuke
Ga Binta Yaro daga Washington DC da shirin a daina shan kwaya.
Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara. Tukar a sha kwaya.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na a daina shan kwaya. Sunana Binta Yaro, jagorar wannan shirin, da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. Sun ku suka ji a shirinmu da ya gabata, inda aka tattauna da kwamandan NDLEA na jihar Adamawa, Alhaji Idris Bello, game da matsalar shaye-shaye a jihar. A wannan mako, wanda zai zama na zango ko kashi na biyu, za mu ci gaba akan matsalolin da hukumomi kan fuskanta wajen yaki da miyagun ƙwayoyi. Yanzu bari mu koma jihar Adamawa a Najeriya, inda wakilin Ibrahim Abdul Aziz zai ci gaba da tattaunawa da kwamandan NDLEA na jihar Alhaji Idris Bello.
Kaman wani matsalolin ko fuskanta in kuna kula da wannan aikin?
To ai ka sako matsaloli da yawa. Kai na farko akwai dai in yadda da mutane, kuma aka ji za ka ga cewa in muka je kame kila akwai yan angon ko yan nasu na sosai tsayawa da za a kama, ba sai a kama su. To akwai no matsalolin abubuwan aiki ma da ba muna ba su bane ba gamsassu yadda muke so. Amma alhamdulillah akwai matsalan wannan. Yanzu kai yake aiki kudi, wannan abun na son kudi. Za ka ga kafin ma wasu su baka ayyukan za su ce maka ga abin da suke so ko kuma ga yadda suke so. So akwai dai irin waɗannan matsalolin da muke fuskanta, amma alhamdulillah dai muna yau san da yadda dai muke yi, kuma Allah na ba mu nasara a kai.
Kamar yadda ka faɗa a duka waɗannan matsalolin, kuna tunkarin da raba kanmu wani batun shi ne batun maganan su kansu wanda ake ganin su, su kuma a wani lokaci su kan ɗare-ɗare wajen bayyana irin waɗannan
ne ke muna abu daidai gurgudu dan yes, su suna tsoro ne kada zo su bada wani jawabi kuma daga baya a zo a ce su ne, amma insha Allah na ga na ga musu mu dai annan wannan ba zai taba faruwa ba. Kowane ne su zo nan su ba mu duk abin da sirrin da za su iya ba mu ko menene, kuma insha Allah abin cikin sirri ba za su sani ba, kuma za a yi aiki yadda ya kamata. Amma kai wannan ma ai da muka yi bayan haka kwatsam muka shiga wurin bayi ai mun amfani da wasu wannan mutanen kafin mu shige, don in je ka zaki zaka yi aiki haka nan ka tafi kai haka nan ba ka ba zaka yi nasara ba. To alhamdulillah dai muna yi da mutanen, kuma ina ƙara jaddadawa anan cewa duk wani da ya kawo mana wani jawabi na ko wani abu dai na sirri insha Allah haka ne, kuma ba yadda za a yi a sirrin ya tono ciwon shi ya bada.
To kamar yadda aka ce wannan aiki na dole da aka kusanci hatsarka kafin mu daga san mafita shi ne, kamar irin da ƙalubale musamman ma na irin barazana da ake ku jami'an ku.
Eh to ai da ma haka ne, duk wani nauyin jami'an mu da ya shiga wannan aikin ya riga ya sa ku hatsari ciki, kuma mun dauka za mu yi. To muna da iya kokarin mu, muna kuma akwai abubuwan da ya kamata yi, kuma abubuwan da ya kamata a lura da sun za a je aiki ko ana cikin aikin. So insha Allah muna lura da duk irin waɗannan abubuwan, da kuma roƙon Allah, Allah no duk shi ne Allah na taimaka mana, kuma dai ina ba wani matsala insha Allah.
Kamar yadda ka faɗa, suna canja dabaru da sabbin sun saka nan. Wasu ba su kan ce wasu kan koye magunguna, ta wasu ma da sun saka nan. Kamar da cikin ku a wadannan hanyoyi da ne ba dole a faɗe su ba, kamar wani dabaru suke canja.
To akwai hanyoyi da yawa kamar yadda ko masu tawowa da shi za ga cewa wani mutum ila a mota zai taho da shi zai sa ni cikin wannan ba wai kai ba za su nuna ba dai ba za su bayyana abun ba to kuma duk yana da cikin aikin mu ne za mu je mu bincika mu sani irin salon dai da suke yi abuwa ko a gida ne ko a hanya ne ko daga ko ina
kaman idan ba kwanan nan akwai inda aka yi kan cewa an kama wasu aina ko kama su bayan mai kan wanda an bayyana kuma da su sannan wanda magunguna ne ma yanzu aka fi ta'amuli da su
an kama wasu aina
a misali a jihar Adamawa wannan kamfanin ya ba kuma da kanta akwai kwasa nasara bayan shi ne mai kan ne ko kuma ko su
akwai mai kan akwai no kasuwan Jambutu nan akwai kasuwan Yola da duk wurare da kuma gurin da kina duk dai ba wuri ɗaya ba ne ba
kamar wanda ba kwayoyin da suka fito a majini da su
to gaskiya dai tabar wiwi shine mafi yawa to banda su akwai su mai rawa kwayoyin nan kamar su tramadol akwai su shulishu akwai su D5 duk da waɗannan abinda suka fi yawa kenan
to masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu kawo maku kashi na uku a ci gaba da duba matakan da hukumomi ke ɗauka kan yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a ta amfani da miyagun kwayoyi yanzu a madadin Ibrahim Abdul Aziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta hada shirin ni Binta Esero da ke muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC
to kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyan
a makon gobe za mu kawo muku sabon shiri in Allah ya kai mu yanzu kuma ga shirin namu na ƙarshe sharhin jaridun Najeriya da baban gida Jibrin ya hada mana
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Dizde ya daga cikin manyan labaran jaridar Dizde da cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gana da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari inda kuma ya tabbatar masa da kudurin gwamnatin Najeriya na kawo karshen ayyukan yan bindiga a jihar ta Katsina da ma sauran jihohin Najeriya a sanarwa da kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu ya fitar inji jaridar Dizde shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana bacin ransa gani yadda harkokin tsaro ci gaba da tabarbarewa a jihohi na Najeriya irin su Zamfara, Sokoto, Niger da kuma jihar Kaduna. Shugaban kasan dai ya yi amfani da damar ganawa da gwamna Masari wajen jajantawa da mika ta'aziyya bisa rasuwan hakimin yan tumaki Alhaji Atiku Maidabino da kuma shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Batsari Alhaji Abdulhamid Sani Duburawa wanda yan bindiga suka halaka. Sai kuma jaridar Guardian, jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka ana ci gaba da kai ruwan rana tsakanin yayan jam'iyyar APC mai mulki domin magance rikici da ya dade yana ruruwa tsakanin shugaban jam'iyyar ta APC Comrades Adam Oshomole da kuma gwamnan jihar sa ta Edo Godwin Obasake gani yadda zaben gwamna ke karatuwa a jihar ta Edo yayan jam'iyyar ta APC da yanji jaridar Guardian sun tashi tsaye wajen yin kira ga shugabannin jam'iyyar APC musamman shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaban amintattun jam'iyyar Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da Stiles A wajen magance rikicin da ke ci gaba da ruruwa musamman maganin yadda wasu gwamnoni na jam'iyyar APC suka rabu wajen goyon bayan bangarori biyu da ke fada da juna a jihar ta Edo. Sai kuma jaridar The Punch, jaridar da ta ruwaito kakakin majalisar dokokin jihar Lagos Mr. Mudashiru Obasa wanda ya gurfana gaban wani kwamiti da ke gudanar da bincike akan yadda aka kashe wasu kudade na majalisar na cewa majalisar dokokin jihar ta kashe naira miliyan 80 ga matan yan majalisun dokokin jihar ne a wata ziyara da suka kai birnin Dubai na hadaddiyar daular Larabawa. Kakakin majalisar wanda ya gurfana a gaban wani kwamiti mai mutum tara da ya kunshi mambobin majalisar domin kare zargin da ake masa na mallakan wasu asusun bankuna 64 a bankuna daban-daban da cewa babu ƙamshin gaskiya game da zargin da ake masa kuma akasarin kudaden da ake zargi an saurantar an yi amfani da su ne wajen da motocin hawa na alfarma ila Toyota Land Cruiser ga shugabannin majalisar daban-daban. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar ta yi daya daga cikin manyan labaran tana cewa har yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya bata aje ranar da za a bude makarantun da aka rufe a kasar ba sakamakon cutar corona. Jaridar The Nation ta ruwaito ministan lafiyar Najeriya Dr. Osagio Ihenare na bayyana hakan a birnin Abuja. Babban Jibrin Murai Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka. Ni Sale Shehu Ashaka da na gabatar da shirin nake cewa mu huta lafiya, wassalamu alaikum.